tun a watan Yulin da ya gabata ne majalisar dokokin ta Najeriya ta kammala muhawara tare da amincewa da gudanar da sauye-sauyen da zai shafi batutuwa guda 33 a cikin kundin tsarin mulkin kasar. Mafiya daukar hankali daga cikin waɗannan batutuwa su ne baiwa ƙananan hukumomi da majalisun dokoki na jihohi ƴancin kai ta fuskar kuɗaɗe da samar da ɗan takarar independent da dai sauransu. Yanzu haka dai wasu daga cikin ƴan majalisar dokokin jihar Jigawa sun fara bayyana ra'ayinsu game da wasu daga cikin waɗannan batutuwa gabanin a gabatar da kudirin ga zauren majalisar. Honorable Ahmed Garba shine mataimakin shugaban majalisar.
Kaman independent candidate da ake magana yana da kyau, domin wani lokaci za ka ga wanda jama'a suke so ko kuma wanda jama'a suke amince masa, amma in ba shi da ubangida sai ga an canja irin wannan yanayi. A wancan batu na ƙananan hukumomi yana da kyau, wasu guraren za ka ƙananan hukumomin babu makaman babu su. Kuma babban abin da nake so mutane su lura shi ne a ba ƙananan hukumomin damar, ba wai ana nufin kawai an baka dama bane gaba ɗaya kai baka da wani ba wani hurumi a kanka ba. Za a baka dama ne, za a baka kuɗinka, sannan kuma akwai dokoki da jihohi za su yi na tabbatar yadda za ka sarrafa kuɗin. So ni na ga wannan ba wai wani abu ne wani da yake da matsalar wahala ba. Wannan ɗanci kuma na majalisun jihohi yana da amfani, domin dalili za ka ga abubuwa da yawa wadda majalisun jihohi ya kamata su aiwatar, amma saboda babu isasshen ƴanci na harkar kuɗi wadda za ka abun baya yiwuwa. In kullum sai ka je gurin executive ka nemo kuɗi kai aiwatar da abinka, to na gaskiya ba a samu separation of power inda ake ta magana ba. Kuma wannan zai kawo nakasu na katsaya ka cikin din mutum yadda ya kamata.
Kungiyoyin sa kai da nagwagwarmayar inganta demokradiyya sun dade suna kamfe domin ganin an raba asusun haɗaka tsakanin gwamnoni da majalisun ƙananan hukumomi da bayo majalisar ƴanci da kuma samar da gurbin ɗan takara na independent a kundin tsarin mulkin Najeriya. Kwamare Kabiru Sa'id da Katana kungiyar Sitad a nan Kano na cewa
dole mu gode wa ita majalisar ƙasa, bangaren majalisar dokoki da kuma bangaren majalisar dattawa da suka hada dukkan al'amura da suka tantance a matakai daban-daban, wanda ya kawo jimillar a kudurori kamar 33 da za a yi gyare-gyare a kundin tsarin mulki. Kuma idan ka duba za ka ga waɗannan gyare-gyare da za a yi abubuwa ne da za su gyara demokradiyyarmu. So wannan abu ne mai kyau, sai dai wannan aikin da suka shafa dare suka shafa lokaci suna yi, mu tsoron ma'anan shi ne za a zo kuma inda giza ke sagar, ma'ana bangaren jihohi. So idan al'umma ba su tashi sun shigo cikin wannan gwagwarmayar ba, gwamnoni za su gaya ma 'yan majalisu cewa su yi watsi da waɗannan ɓangarori. Kuma wannan abin idan ba a yi nasara kaso biyu cikin uku, ma'ana majalisun jihohi guda 24 a ƙasan nan sun yarda da wannan gyare-gyare da aka yi wa kundin tsarin mulki ba, aikin duk da 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai da duk masu ruwa da tsaki suka yi ta kaiwa suna kawowa ya zama aikin baban giwa.
A shekarun da suka shuɗe dai makamancin wannan yunkuri ya cika da cikas a matakin majalisun dokoki na jihohi, amma masu kula da al'amura sun ɗora alhakin hakan a kan gwamnoni. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.